Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 19, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Diniya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi, Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Jarmai. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Jami'an tsaron kasar Burkina Faso sun kammala aikin kai samame kan ƴan bindigar da suka bude wuta akan wani gidan abinci da ke babban birnin kasar a jiya Lahadi, inda suka hallaka akalla mutane 18. Babban mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkokin tsaro Herbert Raymond ya ce mummunan rikicin da aka yi a wajen zanga-zangar ɗan rajin ɗaukaka farar fata a garin ko kuma jihar Virginia ya cika shika-shikan zaman ta'addanci. Sai kuma babban jami'in sojin Amurka ya ce Amurka da ƙawayenta na Koriya ta Kudu na tattaunawa wajen gano sahihiyar hanyar fasaha kafin Amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar nukiliya.
To, ko bayan kun gama jin labarin, za ku ji cewar masu zanga-zanga akan bukatar shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba da mulki yana ƙara samun jama'a daga sassa daban-daban na ƙasar, musamman ma arewacin ƙasar. To, ko me suke faɗi?
Shugaban ƙasar mu yana kaman da kwado ne, duk wanda yake shawaje ya sha ruwa. Kuma shi shugaban Buhari an ce abin ka ya lallace naka naka ne, muna son shi, wanda sun ce ba sa son shi, muna tare da shi da bisan 100 bisa 10, muna son abin mu haka.
A jihar Damagaram, jamhuriyar Niger kuma, zazzabin cizon sauro ne ke ƙara ta'azzara cikin jihar. Dr. Abu Yahaya shi ne daraktan hukumar kiwon lafiya na jihar Damagaram.
Muna wajen 130 wa'anda su kamu da wani jotun farawar shekara zuwa yau. Mun samu a kamar 141 wa'anda suka rasu.
Har yau a jamhuriyar Niger ɗin, hukumomin yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi suna ƙara ƙaimi a yaƙin da suke yi, kuma sun kama wasu 'yan ɓatagari 'yan ƙasashen waje. Bayan haka akwai shirin ilimi da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an tsaron ƙasar Burkina Faso sun kammala aikin kai samame kan ƴan bindigar da suka bude wuta akan wani gidan abinci da ke babban birnin ƙasar a jiya Lahadi, inda suka hallaka akalla mutane 18 da kuma raunata wasu guda 8. Ministan yaɗa labaran ƙasar Remis Tanjino ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da ƙananan yara, kuma ana kyautata zaton ƙaruwar yawan mutanen za ta yiwu. Rahotanni sun bayyana cewa yawancin waɗanda lamarin ya ritsa da su 'yan asalin ƙasar ne da kuma baƙi daga ƙasashen waje. Shugaban ƙasar Burkina Faso Roch Christian Kabore ya ce mummunan harin ya jefa ɗaukacin birnin Wagadugu cikin takaici da juyayi. A yau Litini ake sa ran shugaban ƙasar Faransa Manuel Macron da shugaban Kabore za su zanta a kan lamarin. Ƙasar Burkina Faso dai na ɗaya daga cikin ƙasashen renon ƙasar Faransa.
Mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkokin tsaro Herbert Raymond McMaster ya ce mummunan rikici da aka yi a wajen zanga-zangar rajin ɗaukaka farar fata a garin Charlottesville na jihar Virginia ya cika shika-shikan zama ta'addanci. Mr. McMaster ya bayyana wa gidan talabijin ABC cewa kutsawa da mota a zanga-zangar da ake adawa da bangare na masu nuna ɗaukakar farar fata a ranar Asabar ɗin da ya kashe wata mace mai suna Hita Haya, 'yar shekaru 32 da haihuwa, wato tsantsar laifi ne wanda ke nuna tsana da kuma nuna launin ko kuma wariyar launin fata. Mutane 19 sun jikata tare da wasu 'yan sanda da ke cikin jirgi mai saukar ungulu da ya rikito ƙasa a lokacin da suke aikin sa ido ga masu zanga-zangar ta sama. A jiya Lahadi har taro aka gudanar don nuna ko kuma tunawa da kuma jimami ga waɗanda wannan abin ya ritsa da su. Bayan nuna wannan jimamin da aka yi a garin Charlottesville, an gudanar da makamantan haka a garuruwa da dama a nan Amurka, ciki har da birnin New York, inda masu zanga-zangar suka yi Allah wadai da yin cincirindo a gaban cibiyar kasuwancin shugaba ta Trump Towers don yin tir da lamarin da kuma kalubalantar shugaba Trump yadda yake fitowa keke da keke ya yi Allah wadai da masu rajin nuna wariyar launin fata da ake kira wato white supremacist a Turanci. Tunye dai gwamnatin jihar ta Virginia da ake kira Terry McAuliffe yayi Allah wadai da lamarin da ya kira da harin nuna ko kuma ɗan wariyan launin fata da kuma ɗan Nazi suka yi a garin Charlotte. Wato tare da jaddada musu cewa jiharsa bata marhaba da wannan abin kuma su koma inda suka fito. Ya kuma yi wa shugaba Trump waya ta tarho inda yake cewa dole ne su dakushe waɗannan kalaman na nuna tsana da wariya. Matashi da ya kai wannan hari da ake kira James Alex Vittles Jr. ya fito ne daga jihar yammacin Ohio.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen wasu na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in sojin ƙasar Amurka ya ce Amurka da ƙawayenta na Koriya ta Kudu na tattaunawa wajen gano sahihiyar hanyar fasaha kafin Amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar makamin nukiliya a yankunan ruwan ta ƙasar Koriya. Babban jami'in ƙasar Amurka Joe Dunford ya bayyana wa manema labarai cewa shi da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ba su tattauna akan ƙayyadajjen lokacin da za a fara kaddamar da ayyukan ba, ta inda idan aka kammala shirin za a girki na'urar THAAD da ka iya kakkaba makami da matsakaici ko kuma babba ko karami da dangane da ko da an cillo shi daga nesa. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis da sakataren harkokin waje Rex Tillerson sun bayyana sabuwar gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu a matsayin sahihiyar hanyar da za ta taimaka Amurka wajen daidaitawa da kuma ayyukan harkokin tsaron samaniya ƙasar.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya fuskanci hantara daga shugaban ƙasar Colombia wato Juan Manuel Santos a jiya Lahadi bayan barazana da shugaba Donald Trump ya yi wa ƙasar ta Venezuela na cewar zai amfani da ƙarfin soji. Ya fuskanci wannan suka ne a lokacin da shi da shugaba Juan ke magana a wajen wani taro wanda Santos ɗin ya shirya wato a Cartagena. Mr. Pence da bai fayyace ko ture batun amfani da sojin ba, haka kuma bai yi magana akan wannan lamarin ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da wasu gungun 'yan Najeriya suke zanga-zanga kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi murabus saboda ya ɗauki sama da kwanaki 90 yana ƙasar waje, wasu masu zanga-zangan kuma suna can Unity Fountain a birnin Abuja suna taronsu na nuna goyon baya da shugaban ya ci gaba da mulkinsa. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Gangamin masu mara wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari baya a Abuja bayan ya share kwana 200 yana London don karɓar magani. Masu gangamin maza da mata daga jihohi daban-daban ka iya zama magoya baya ne kawai ko kuma 'yan jam'iyyar APC mai mulki. Ga abinda mukarrabin shugaban ya ukaca cirowan bakan daura ke cewa,
wannan makircin ta ƙarƙashin ƙasa wanda Allah ya fi su, mu talakan ƙasa mun sani ba Allah ba zai ba sa'a ba. Kuma da Allah ya so ya yarda janar Muhammadu Buhari da izinin Allah, in Allah ya so ya yarda za a bi sallah da shi. Lafiya ta samu. Yana bin umarni ne na likitocin ki ba a asibiti ba yake. So yana bin umarni ne na likitoci in sun ce yau ya taho zai taho.
Sunana Abubakar Dan Takai Daura. Duk ɗan Najeriya na gari wanda yake na yana son yana da kallon kyakkyawar manufa da ƙasar mu. So ya san cewa bawan Allah nan yana iya bakin kokarin shi ganin cewa wannan ƙasar tamu ta koma kan tarba.
Sunana Abubakar S Musa Fafe. To matuƙa da yayi tafiya ne ba tare da ya bada ƙarfin mulkin sa ma wani ya ci gaba a kai ba. To wannan da ya saba ka'ida, saboda haka in ma zai kai wata kwana 180 ne ba kwana 90 ba, to mu gaskiya muna ganin bai saba wa kundin tsarin mulki ba.
Ni ne Litiyo Andua Zangon Daura. Muna wa mai girma shugaban ƙasa addu'a, Allah ya ƙara ba shi lafiya, Allah kuma ya dawo da shi cikin Najeriya. Dukkan wannan makirce-makircen da ake fuskanta Allah kai mana maganin su.
Baba Gana Fantami matashi ne da ke nuna shugaban ya kawo salama a arewa maso gabas.
Da mulkin PDP baka isa ka tashi daga Abuja nan ka shiga mota ka biyo har nan Maiduguri ka shiga lafiya ba, ko kuma motan bayan ku a tare a kashe ku, ko kuma ku a tare ku. Amma yanzu da dare wannan sallan manaje da can gida nayi, da dare na tashi anan Abuja karfe 4 na yamma na bar Abuja na je Kano, daga Kano na koma motan Maiduguri direct. Da dare Potoskum na je bakin gate na saya, muka kwana bakin Potoskum da safe muka tara sa Maiduguri.
Esther Bulus Lejana daga mata da ke hamayya da masu kiran shugaban yayi murabus.
Shugaban kasar mu yana kaman da kwado ne, duk wanda yake shawaje ya shasha ruwa. Kuma shi shugaban Buhari an ci abun ka ya lallace naka naka ne, muna son shi wanda sun ce ba sa son shi, muna tare da shi da bisan 100 bisa 10, muna son abun mu haka. In sha Allah tunan ci, muna son mu gan shi akan saman koriya yana nan haka nan daren, muna nan saboda shi.
Ba da tsangoma zuwa yanzu ga masu gangamin, ba kamar yadda masu hamayya da shugaban suka ci karo da hushin karnukan yan sanda da hayaki mai sa kwalla ba. Faci shugaban ya dawo, za a ci gaba da ganin bangarori biyu masu hamayya da juna na irin wannan gangamin. Daga dandalin Unity Fountain inda ake gudanar da wannan gangamin, Nasura da Mali Kaya, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Kafana ta ala sarkin dare da rana, shugaba Buhari Allah ka bashi sauki.
Kuma da Allah a gaida Nasiru Adamu Ilikaya. A jihar da magaram jamhuriyar Niger kuma zazzabin cizon sauro ne ke ƙara yaduwa a jihar sakamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a yankin, kuma tuni wannan ciwon ya yi wa dubban mutane illa. Wakiliyarmu Tamar Abari tana ɗauki da ƙarin bayani.
Sanadiyar ruwan sama da ake samu mai yawa a halin yanzu, zazzabin cizon sauro ya fara addabar jama'a kamar yadda waɗannan marasa lafiya suka shaida.
Masala kawai akwai zafi, lumashi na ne make da ke wallahi wallahi. Eh yaro na ma kashi na kashi ma bajin da dai wallahi. Ni ko kwana na ku shi kuma je ne da dare. Yana shiga sanje tsakani Allah. Ban nan iya kwanci ma ba sanje ba. Kawai alloba ci. Allah zai kare. Na sha magani jama na karatu ma kuma alura da yala kamar. Wallahi ba ta barna. Yanzu na dawo hallo amma ni jalo.
Yara ne na kasu bi. Masassara ce suke. Sosai ma ku muke shiga sanje daga an yi magarba muna kulla sanje. Ko gani muka yi magunguna da muke bada ka ba sai mun ba da farar kowanne mun ba da bai ba ne magani shine cha muka gara mu zo likita ko an samu allura tunda su ba da maganin mu na gida ba irin nasu bane bai da zasu ga mana ba mu bada amma ka ka yaro likita an maka taratuma an ci muka ga yadda zakai karba yaro magani da za a iya samu lafiya yanzu kin ga da muka zo mun samu an mana mu allura an ba mu magunguna muka je kuma sai mu ringa ba sai da suka ga mana.
Dr. Abu Yahaya shine darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar Jamagaran, ya bayyana yadda matsayin cutar yake a halin yanzu.
A yanzu ce dai muna wajen 130 wanda su kamu da wannan cutun farawar shekara zuwa yau mun samu akamar 141 wanda suka rasu. Yawancin ku wayannan magariya da Dungas sun samu wanda suka yi rasuwa. Saboda a can muke da babba abinda ake ce ma inda ake kokowa da tamowa, yan tamowa sun yi yawa. To shi kuma dama idan rashin lafiya ya zuyatar da garkuwar jiki ta rage ba ta da ƙarfi, to nan ne yake nan ne yake bala'i, nan ne yake barna ƙwarai.
Hajiya Yaha jami'a ce ta kiwon lafiya a Femista da mai kula da mata masu juna biyu da yara ƙanana, cewa ta yi an samu cigaba ta la'akari da matakai da kuma gargaɗi na likitoci.
Mutane kansu ya waye kare daga an gama sanar zan waki. Yanzu kamar ba kamar da bane sai yaro rana laba ta dauke shi ko ba ya bada kanshi an yi wannan an yi wannan mutane daga sun yi masara na kwasarwa suke. Yanzu dai alhamdulillah babu gidan da zaka je da babu sange. Na biyu kuma bisa yara ƙanana wanda daga wata uku zuwa shekara biyar da kwai magani da ake raba a wannan wata ma mun yi zagaye na rabon magani da kwai magani da ake raba dan alka bai ma yara shi ma duka yana karewa duka yana cikin rigakafin musan season sabro. Kuma da kwai su ma mata masu juna biyu in suka zo gurin awon ciki da kwai magunguna da ake basu na sahadiya shi ma na kan rigakafi mai sassaren cizon sauro kuma da kwanci gidan sauro mai magani ya duka wannan mataka in kana amfani da shi insha Allah Allah ya kare ka da wannan sassaren cizon sauro.
Shi ma dai Dr. Abu Yahaya karawa ya da kira ga jama'a su kula da lafiyarsu.
Kullum muna samun yan malati kwarai likitoci suna samun aiki wannan wuri, mu kuma ba shi bane muke so. Abinda muke so mutane zamanto sun kiyaye da lafiyarsu, wannan masara ba su sami ba su kama da ita ba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To madalla a gaida Tamar Abari. Har yau dai a Jamhuriyar ta Niger, hukumomin yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ne ke ƙara ƙaimi a yaƙi da suke yi da ƴan ɓata gari, kuma hukumomin sun cafke wasu matasa kamar yadda wakilin musulminmu ne Barma ya aiko mana daga birnin Yamai.
Mutane uku dukansu matasa ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatarwa manema labarai a ɗazu da hantsi haɗe da kayan aikin da ke ba su damar garwaya hodar Iblis da wani sinadarin da suke mulmulawa da ruwan kendir domin yin cibli-cibli irin na karago wanne ake saidawa matasa akan shika 25 na sefa kamar yadda kakakin hukumar ƴan sanda Captain Adili Toro mai nasara ke karin bayani
wanda mutane hudu da mun ka gwada muku yanzu cikin su mutane uku ƴan kasar Nigeria ne wanda mutane uku aikin su menene sai su doko kwaya daga kasashen waje su kawo ta nan cikin Niger in sun kawo ta sai su akwai wasu produce suke gama da ita don su samu quantity mai kyau sai su samu suna saida su ma yara maza da mata kamar da mun gwada muku shine wannan yan kanana da kuke gani guda duka suna sayar kamar 25 mil francs fa shika 25 to wannan yara in ba su samu sun ga sha wannan kwaya ba kun ga hankalin su ba zai kwanta ba kenan watar in ba su da kudi dole sai a saci portable ko ku a saci parcel ko ku mota su te su bada shugaj in sun samu kudi su maida daga baya sai su yi recuperant takardun su wannan abu da kun ka gani ko kayan tana da illa kwarai bisa kan lahi jikin yara bisa kan kuma harka avenir in su ma da kanshi
wani matashi dan Nijar wanda shi ma dubunsa ta cika ya shiga hannun ƴan sanda dauke da kwayoyi na hadiya sama da 100 da yake sayarwa masu aikin karfi
mutunan na hudu shi kuma an kama shi da wannan kwayoyi wanda ake cewa diazepam yana da kama tare shi kama 120 ml comprimé ne diazepam wanda aka samu gare shi shi kuma yana saida su cikin kananan garuka wanda ke kusan birnin Yamai surtout ma masu haraka noma a wannan lokaci
dama dai jami'an fafutukar yaki da safarar miyagun kwayoyi sun gargadi hukumomi da iyayen yara su dage akan maganar tarbiya don kare matasa daga fadawa mugun hannu bayan da a makon jiya aka damke wasu da ake zargi da laifin kisan kai ga shugaban kungiyar Adena Malam Ganda Salai
tun da dewa muna gargadi kun muna tele muna radio hau shikin lokal muna zuwa mu mu yara gargadi da wayansu su yi hankali tunda duk abin da amugun aiki da ake yi ba yi shi hakanan sai da mutu ya dauko kwaya
masana al'amuran tsaro na ganin halin tabarbarewar tsaron da aka shiga a yankin Sahel a matsayin wata hanyar da ke ba masu safarar mukamai da miyagun kwayoyi damar ƙara baje hajar su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma karfe 10:11 ne da minti 18 a nan na safe Washington DC ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwa dan adam
shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hanga
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro shirin namu na wannan makon zai ci gaba da maida hankali ne kan muhimmancin inganta ilimin kimiyya da fasaha wanda masana ke ganin cewar ta haka ne kawai ƙasa irin Najeriya da Allah ya albarkata da arziki ta kowane fanni za su iya shiga cikin sahun sauran ƙasashen duniya da suka samu ci gaban tattalin arziki a sanadiyar haɓaka ilimin kimiyya da fasaha da suka yi baƙon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger ya ci gaba da bayanai kamar haka
abinda an ka shuka ke girbewa
kai da dan adam sarkin mantawa
abinda an ka shuka ke girbewa
dan me ake zuwan dashin in tarawa
abinda an ka shuka ke girbewa
dan biyan bukata ai gamin sarwa
amma ba ganin malam kaman wata kila ita kanta gwamnatin Najeriya ta fi
a yadda da waɗanda suka fita kasashen waje ko tafi ba su fifiko kamar yanzu akwai mukamai da yawa da aka bayar wanda yafi jan hankali shine na Jelani wani kwararre wajen zane-zanen motoci na Amurka ba ganin kamar skill sai mutun ya je kasar wajen sannan ya dawo ko gwamnati neme shi ma da kanta
eh gaskiya wannan yana daga fahimta ta gwamnati sai an ji an buga ganga an kururuta ka ko da ma a ce ba ma wai ka kai matsayin ba amma da ka danyi wani abu kwaya daya aka kururuta to sannan sai ta san kana da muhimmanci amma idan ba haka ba idan ka dauke wannan akwai irin jelani suna da yawa a Najeriya wanda da zaka hada wanda ake kira competition ka hada competition kace a zo a gwada da kaga muhimmancin yawan irinsa da muke da su anan yanzu misali ka dauka da jelani ya tafi suka dauke shi aiki tambaye shi tsakaninsa da Allah an dauke shi ne bisa kan certificate dinsa da yake da shi ko kuma bisa kan kwarewa basira da Allah ya yi masa zai gaya maka cewar ba da certificate aka dauke shi ba to saboda kaga wannan ya nuna muhimmancin sana'ar hannu da kwarewa da basira da Allah ya yi ma mutum to amma yanzu Najeriya za a yi maka wani abu na mukami ba tare da certificate ba za su yi maka ba to su kuma can ba certificate suke dubawa ba wace basira gare ka wani hikima Allah madaukin sarki ya kunsa maka wanda zaka amfanar da su sai su ma baka fiye da abinda takarda certificate din ka nuna zai baka akan ka nuna musu certificate kuma ka kasa yin wani aiki akai saboda haka gaskiya abinda ka faɗa shine mutane ko kuma gwamnati tana zaman jiran a busa kahon gwaninta amma kuma a wajen gida sannan a ce eh to a kirawo ka to wannan kuma yana daga abin da ke maida mu baya amma menene yasa gwamnati ba za ta zaga makarantun nan ba ta ce a zabo mata kwararru akan wannan bangare da wannan bangare da wannan bangaren sannan ita kuma ta sa masana ta ce shikenan ku gwada su a irin wannan fannoni ta gani tana da su ko ba ta da su to wannan ba ta yi ko tana yi sakamakon ba a amfani da shi to kuma matsalar da muke fama da ita kenan kuma har dai matukar ba a gyara ba to ba inda zamu shi ma jelanin ai idan ka duba yanzu wannan gwamnatin dan tana da aqida ta dabbaka irin waɗannan al'amura shi yasa an ba haka ba ai yana can yana aiki wai gwamnatocin baya sun gayyace shi ai ba su gayyace shi ba to kuma ba dole bane a bashi dama yadda ya samu damar a waje ya nuna fahimtar shi da hazaƙar sai samu wannan dama ana ba haga idan ya wuce matakin farko da ya je mataki na biyu za a datse shi to irin waɗannan abubuwa in dai har bai cika ma waɗanda suke son ya cika musu burinsu ba za a bar shi ma ya abin da yake so ba to irin waɗannan suna dakale hazaƙar da za a yi zuwa gaba insurance in akai ma wasa bayan wannan gwamnatin sai kaga an frustrating ɗinsa ya ma nemi hanyar da zai saki ya gudu ya koma waɗannan ba dawowar ba zaman da kuma bashi damar ya nuna hazaƙarsa kuma ya jawo ƴan uwansa a ƙasa ƴan Najeriya ya nuna musu gafa yadda za a yi kaga nan shi ba kira ma yayi ba zane ne yana kan zana musu motoci daga wannan kuma yanzu kasuwa kasa yadda take saboda haka da kai guda ɗaya yau kafin ma ta fita kasuwa a gama ta ka riga ka sa tunanin ya ne za a sake canje tunanin mutane a kasuwa wanda zai biye musu to kaga su hangen nesa waɗanda suke yi kenan wanda mu anan ba shi ya dame mu ba to shi yasa kullun ake koma baya akan wayannan al'amura
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka dakata a yau muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Mina a jihar Niger sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala da wadda ta bada umurni Julie Lazarus Gresham ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman
to ba da la gaida Yusuf Ali Harande yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonni da ku aika mana
ha sakon farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijo kace hakika muna goyen bayan zanga-zangar nuna goyen baya ga shugaba Muhammadu Buhari da matasa suka shirya a yau a Abuja domin a zahirin gaskiya mu dai mun amana da salon mulkin shugaban addu'ar mu a kowane lokaci ita ce ubangiji Allah shi kara masa lafiya da kuma albarkaci da nisan kwana Iliasu Muhammad Tungan Bako kiraye ga gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar ASU da sahau teburin sulhu domin sasantawa ganin yadda yajin aikin da kungiyar ASU ta shiga zai yi matukar kawo nakasu ga karatun dalibai a fannin ilimi da ma fannin ilimin kasar baki daya. Assalamu alaikum VOE. Muna jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar wani mummunan harin ta'addanci a gidan cin abinci a kasar Burkina Faso. Da fatan Allah ya kai afkuwan haka nan gaba. Sako daga Adamu Abu Umaru Iyanga, karamin hukumar Taura ta jihar Jigawa da General Buhari Yahaya Unguru. Shi ma dan kishin kasa na karamin hukumar Damban Usaini Abba Damban jihar Bauchi cewa yi babu shakka harin ta'addacin da yayi sanadiyar mutuwar mutane 18 a wani gidan cin abinci dake Wagadugu ta kasar Burkina Faso wani abun Allah wadai ne dan haka ya kamata mahukuntan kasar su gudanar da sahihin bincike domin gano masu hannu wajen wannan harin da kuma musu hukunci daidai abinda suka aikata sai wata fito daga minista Nasara Huntuwa kace ranar 12 ga watan Agusta rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware domin tunawa da matasa amma sai dai kash matasan kasa ta Najeriya na fama da rashin aikin yi mahukuntan Najeriya ina muku matasa ne shi kuwa Isu Di Lafaki kiraye ga manyata masu zuwa aikin hajin bana daga Najeriya cewa dan Allah su sanya kasar mu Najeriya a cikin addu'a da za su gudanar a lokacin aikin haji da fatan Allah ya kai su ya kuma dawo da su lafiya ya sa a yi aikin haji karɓaɓɓiya
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice
To baba babban jami'in kasar sojin kasar Amurka ya ce Amurka da kauyenta na Koriya ta Kudu na tattaunawa wajen gano sahihiyar hanyar fasaha kafin Amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar makaman nukiliya a yankunan ruwan kasar ta Koriya. Babban jami'in sojin Amurka General Joe Dunford ya bayyana wa manema labarai cewa shi da shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ba su tattauna akan kayyadajjen lokacin da za a fara kaddamar da ayyukan ba. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya fuskanci hantara daga shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos a jiya Lahadi bayan barazanar da shugaba Donald Trump ya yi wa kasar Venezuela na cewa zai iya amfani da karfin soja. Babban mai baiwa shugaban kasar Amurka Donald Trump shawara akan harkokin tsaro Herbert Raymond McMaster ya ce mummunan rikicin da aka yi a wajen zanga-zangar yan rajin ɗaukaka farar fata a jihar Virginia ya cika shikashikan zaman ta'addanci. Jami'an tsaron kasar Burkina Faso sun kammala aikin kai samame akan yan bindigar da suka bude wuta akan wani gidan abinci dake babban birnin kasar a jiya Lahadi inda suka halaka akalla mutane 18 da kuma raunata wasu guda 8. Ministan yada labaran kasar Remis Danjon ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da kananan yara ana kuma kyauta da zaton karuwar yawan mutanen. Rahotannin sun bayyana cewa yawancin waɗanda lamarin ya ritsa da su ɗan asalin ƙasar ne da kuma baƙi daga wasu ƙasashe. Shugaban ƙasar Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ya ce mummunan harin ya jefa ɗaukacin birnin Wagadugu cikin takaici da juyayi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai kuma da yamma za ku je mu ɗauki da wasu sauran shirye-shirye yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman ma wato Ibrahim Jarmai da ku ya taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umurni wato Julie Gresham kenan baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya sai a dakaci shirin nan na yau da gobe.